من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أتقن حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد أن قال المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayo Allah madauki ke sarki ya kawo mu 11 ga watan 9 shine watan Ramadana. Hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 daidai da 11 har yanzu ga watan 3 2025 miladiya. A cikin ikon Allah madauki ke sarki za mu ci gaba da karatun muna Al-Qur'ani mai albarka a cikin wannan masallaci mai tarin albarka kofar gidan mai girma sarkin nan ba. Bayan da Allah madaukakin sarki wato ya kwadaitar da mu akan yin tahajjud, ya kuma nuna mana ita nafila ce a gare mu, amma ƙarin alkhairi ne, ya kuma nuna mana natijar yinta zai sa Allah madaukakin sarki ya ƙara darajar mutum da kimansa ranar lahira, ya tada shi a wani matsayin da shi da kansa sai ya sha mamaki, sauran al'umma ma sai sun sha mamaki. Daga nan sai Qur'ani sai ya ciratu da cewa Bismillahirrahmanirrahim wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ka rika cewa ya Muhammad, ya Ubangiji Allah, ina roƙonka ka shigar da ni mashiga ta ƙwarai. Wa akhrijni mukhraj sidqin, ka fitar da ni wato kenan mafita wato kenan ta ƙwarai. Waj'alni min ladunka sultanan, ka bani kuma wato kenan ƙarfi da ƙarfafawa da hujja wadda ba za ta kari ba, kuma wannan ya zama wato kenan daga gare ka. Ita wannan ƙarfi da za ka bani da hujja ta zama nasiran a gare ni mai taimaka min. Anan Allah madaukakin sarki yana suranta mana wato kenan yanda ya kamata ce dan adam ya rayu a rayuwar duniya, komai nasa ya dauka ya mai da shi zuwa ga Ubangiji. Haka ake training Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ce Allah ka shigar da ni mashiga ta alkhairi, ka fitar da ni mafita ta alkhairi. Duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa ya zama inda zai shiga to guri ne na alheri, in kuma yana cikin gurin alheri ya zama inda zai fita da gurin alkhairi ne. Kenan kamar ana karantar da mu cewa kada mutum ya shiga cikin abu sai ya san lamarin mai kyau ne. Duk abinda za ka shiga cikinsa to kuma na biyu sai ka yi tunanin ina ne mafita. Domin wani lokaci idan ka je kake so baka san mafita ba to sai a tafi da mutum. Saboda haka kenan duk inda za ka shiga ya zama dalilin shigar taka manufa ce ta alkhairi. Menene za a yi manufa ce ta alkhairi, kuma ka san inda aka shiga, sannan kuma ka san mafitarsa, ya zama fitarka kuma wato kenan manufa ce ta alkhairi. Kenan duk inda kake kai dai kana tare da alkhairi, zuciyarka wato kenan a buɗe take. Wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan dalilin fitarsa a Makka bayan an takura masa, an hana shi wato kenan isar da da'awarsa yadda ya kamata, sai zaman Makka ba za ta sake zama kuma guri wanda za a ji daɗin ida sako ba. don haka sai ya shawara fita a garin to wannan fitan da zai yi manufar ita ce ya tafi inda zai je ya ci gaba da dadi inda zai ci gaba da yadawa kenan addinin musulunci don haka mukraj dinsa anan mukraj sidikin ne mafita ce wato kenan ta gaskiya mafita ce ta alkhairi don haka kuma bai tsaya ya fita a makka ba har sai da ya tabbatar da cewa inda zai je din zai samu damar yada da'awa lokacin da ya latsa Taifa mutanen Taifa saki ba su karbe shi ba ai kaga dawowa ya ci gaba da zama dama ya latsa ne idan ya ga da mafita sai ya fita don haka kenan ashe duk abin da mutum zai yi bincike a kansa in ya ga da nasara sai je shiga da ya ga can ba nasara kaga daga hankalinsa ba sai ya dawo amma Madina da ya ga cewa akwai nasara Aws da Khazraj sun karbi addinin musulunci sai ya tafi abinsa wanda ko sai ya zama wata kenan nasara fitar ta sa ga addinin musulunci da kuma wata kenan gare shi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam arkin limur kala sidikin kuma suka ce shigansa makka din ne kuma duk har yanzu can fitarsa a makka ne nan kuma shigansa makka lokacin da wata kenan ya dawo ya ci makka da yaki lokacin da aka samu abin da ake kira fatahu makka don haka kenan yanzu calculation dinsa bai fito ya zo ya shiga cikin makka da karfi ba ai kun ga lokacin da aka yi sulhu hudaybiya da ya tabbatar cewa shigar zai iya zama matsala hakura ya bi shiga ba amma ya dawo amma wannan karam dama da karfin sa ya fita mutane rinduna sun kai mutum 10,000 haka ya je ya shiga cikin makka yanzu shigarsa ya zama manufa ce murkala sidikin ko mashiga ta alkhairi da gaskiya to haka ne ya je ya shiga don haka bi mamaki sai ga mutanen makka lokacin da ya zauna a cikinsu shekara 13 sun ƙi karɓar da'awansa bayan ya fita shekara da shekaru suna binsa har Madina suna yaƙansa sai ga mutanen sun dawo sun kewaye a gabansa yana tsaye a kansu yanzu yana kan mimbari su suna ƙasa yana ce musu ma zanantum anni fa'ilun bikum me kuke tsammani zan muku duk sanadin Quraysh gaba ɗaya na wannan lokacin kowa ya hakura ya zo ya mika wuya me kuke tsammani zan muku suna tsammani zai kwantar da su ya yayyanka su saka ta a to mu da kai ba mu san komai tsakaninmu da kai ba sai alheri kawai domin kai akun karimun ibnu akin karimi kai dan uwa ne mai karamci a tsakaninmu da kai kuma babanka ma mutumin kirki ne kawai da kai zuriyar ku zuriyar alkhairi ne yan arziki ne irin albarka saboda ka sai ce musu ku tafi wato kenan na yan taku kuma sai zama wannan shigan da yayi ya zama shiga ne wanda yake musulunci sai samu bunƙasa yanzu an karya makka tunda an karya makka an karya duk larabawan duniya duk larabawa a duniyar nan wato kenan an karya su saboda haka mashigansa ta zama wata kenan mashiga na alkhairi don haka malamai suke cewa alal idlaki abinda wannan aya take karantar da mu shine kar mutum ya shiga cikin wani lamarin da bai san kansa ba sai ya tabbatar da ya san alkhairinsa sannan kar ya fita cikin abu sai ya tabbatar ya san ina zai yi da alkhairin inda zai je shi wani lokaci da Ibn Sulaiman Shah Artagoral ya tsara mai mutanensa wani tsari na yaƙi da kafircin zamaninsa ya nuna wani guri da zai shiga ya je jefa kansa sabansa suka tambaye shi yanzu ya sai ya je in ka shiga wannan ta ina za ka fita ya ce musu kun taɓa ganin na shiga wani guri ban yi tunanin ta inda zan fita ba don haka baya taɓa shiga wani guri a cikin rikicinsu da shugabannin wannan lokacin da rikicinsu da hurrasul ma'abat a ƙasar Turkiya sai ya tsara yadda za a shiga sai ya tsara yadda za a fita ya tabbatar cewa mafitar mai fita ce ta ko sannan sai su shiga saboda haka kamar yana aiki da wannan aya ta alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika cewa rabbi arkinni mudkhal sirikin wannan kaga kamar ma istikhara ne kawai Allah madaukakin sarki wannan abin alkhairi ne ka tabbatar da shi ba alkhairi ne ka canza mai da mafi alkhairi a kowane wuri Qur'ani tarbiyyar da yake bayarwa dan adam kamar yana surata mana cewa yana dada jinsa kusa da Allah ne yana dada sa ya miƙa lamarinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda wannan shine zai bashi cikakken tawakkali zai kuma kara masa abin da ake kira yaqini madama yana da yaqini tsakaninsa da ubangiji Allah kuma zai zama tukinan bashi da matsala wato kenan a rayuwa dan haka yace Allah ka shigar da ni mashiga mai kyau da mafita wanda take mai kyau sannan sultan din nan da yace Allah ba da kuke sarki ka bani sultan ka bani dalili mai karfi ka bani hujja mai karfi ka bani karfafawa daga gare ka kenan yanzu idan yana neman karfi ko yana neman hujja ko yana neman dalili akan abin da yake akan sa Allah yake roko ya dora shi akai saboda yanzu fulalle zuciyarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki ne bata karkata ga kungiya ba bata karkata ga wani shugaba ba bata karkata ga wani mutum ko wani chiefu ko dagutu ko wani a'a Allah madaukakin sarki a gurin sa yake neman wato kenan wannan madadin saboda duk wanda Allah madaukakin sarki yake taimake ya taimake shi to da shi ne taimake ke ta haka aka karantar da shi hakan nan sultanin nasira ne zama wato kenan ka bani hujja wanda za ta taimaka mu kenan yanzu har yanzu kowane musulmi yana da bukata zuwa ga ubangiji kowane bukata yana neman taimako daga gurin Allah madaukakin sarki don haka Allah madaukakin sarki ya karantar da mu irin wannan tsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi dan Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah duk lokacin zaka roki wani abu roki a gurin Allah in zaka nema agaji nema a gurin Allah madaukakin sarki to mu je malam
wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil إن الباطل كان زهوقا
الله مره كيف زلكي يجي قبل الشيبة النبي صلى الله عليه وسلم قل كلهم كجامس يا محمد بذاك جامس وكجامس جاء الحق تبس قسكي أتاغو وزهق الباطل كما أرنا دكاليا ودكينا سنبشي ذاك فاوس تاكالي marmarun su ya tafi komai da komai nasu ya tafi kariya ta dishe kenan saboda mai gaskiya ta zo malamai suka ce madama Allah madaukakin sarki shi yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu ja alhaqu ko kace gaskiya ta zo to tabbas gaskiya tana nan tafi tunda maganar Allah madaukakin sarki tabbatacciya ce don haka gaskiyar ga ta nan da kafata tana nan tafi sannan sai ya jingina almaji ilal haqi ya jingina wato kidan zuwa ga gaskiya yace ja alhaqu gaskiyar ce ta zo da kanta dan haka yanzu ba ai magana da wanda suka kawo gaskiyar ba kaga dai sahabbai ne suke dagobar mai ko dare da rana suka shigo da gaskiyar cikin garin makka amma Allah madaukakin sarki sai nuna mana cewa gaskiyar ita ce ta zo da kanta saboda gaskiyar ita da kanta take taimakawa kanta kamar ibara ne cewa ko ka taimaki gaskiya ko karka taimaki gaskiya ita gaskiya za ta taimaki kanta wato kenan da kanta don haka addinin Allah madaukakin sarki Allah ne yake takaffulin sa shi yake daukar sa ya yada shi inda ya ga dama wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniyan nan ba za ta tashi ba har sai ya zama addini nan na musulunci bai zai bar gidan da aka gina shi da laka ko da kara ko gidan da aka yi shi bai ni ba face sai ya shiga duk duniyan nan babu ai unguwa da gida da inda musulunci ba zai shiga ba sai yace shigar nasa kuma imma bi izzi azizin aw izzi zalili ko dai mai karfi ya dauki musuluncin da karfi ya kai ko mai rauni ya dauki musuluncin ya kai shi saboda haka lokaci ne kawai wato kenan ake jira kuma yanzu abubuwan da suke faruwa a duniya suna da tabbatar mana da hakan nan akwai guraren da musulunci ya kai wanda ba musulmi ne suka kai shi ba ba musulmi ne suka kai shi shi da kansa yake kai shi shi yasa Yusuful Islam yake cewa musulunci shine ya musuluntar da ni ba musulmi ne suka musulunta da ni ba musulmi ne zai min gori is musulunci shi ya musuluntar da ni shi yasa dan ya ga musulmi suna wasu abubuwan da bai dace ba sai ba su uzuri ya san cewa musulunci shi din abu mai kyau ne kuskuren in an samu kuskure daga gurin musulmi ne amma ba daga wato kenan musulunci ba shi yasa Salman al-Faris yake cewa abul islam la abali siwahu ni ubana shi ne musulunci aka ce man abuka ya Salman yace annabul islam ni musulunci shine da tunda ya fito neman musulunci yake neman musulunci kuma ya samu musulunci dan haka shi yace la abali siwahu in ba musulunci ba da wani uba kawai a kira ni Salman ibn al-Islam go da aka sai na umar yace a Salman minna ahli adi yanzu mun karbe kai yanzu kana cikin mu mu ahli adi sai na baka ta aba ko bane Salman minna ahli taym mu kabilan taym mu zuriyar mu yanzu mun dauke Salman ya zama dan mu annabi sallallahu alaihi wasallam Salman minna ahli al-bait Salman minna ahli al-bait saboda da musulunci yake wato kenan ta ga wansa saboda kaga sai Allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan daukaka wannan har yanzu zai komar da mu shigowar annabi sallallahu alaihi wasallam makka a lokacin da aka ci makka da yaki din sai gashi musulunci ya zo da kansa gaskiya ta zo da kanta daga cikin abin da zai suranta mana wannan akwai mutumin da ya tafo da mummuniyar manufa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa sun zo sun bi kauya amma shi da mummuniyar mafita ya tafo ya makale wani abu sai ya rauna na annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da ɗan goge annabi sallallahu alaihi wasallam yace dakaltu wa ma ala zaharil ardi ahadun abghadu minhu ilayya na shigo masallacin nan duk duniyar nan babu mutumin da nake jin haushin sa na washe shi na kyamace shi kamar Muhammadu a cikin zuciyata yace amma a yanzu wallahi duk duniyar nan babu wani mutumin da zuciyata take son sa take kaunar sa kamar Muhammadu bi mujarrad ru'ya ya zo kawai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubuwa suka canja take sai abubuwa suka canja Bilal ya hau kan dakin Kaaba ya kwalla kiran sallah sallan manya-manya da musulunta bai yake cewa akwai wanda ya gudu ya bar makka dan ba zai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rutsa shi a cikin makka ba saboda ya san tsakanin su da shi kanwar jikakke ba kanwar jikakkiya ce sai ɗaya daga cikin sa yake cewa ne ya ji dadin sa wallahi tallahi da ya bar gaban makka da bai ga wannan bakin ciki ba a ce wannan bakin mutum ya hau dakin Kaaba ya kwalla kiran sallar addinin musulunci wannan takaici na zamu shiga ina zamu shiga da shi ina zamu shiga da wannan takaici eh suna magana da Abu Sufyan da wani shine sai Abu Sufyan aka ta koya Abu Sufyan ya ce ni ba zan yi magana akan wannan kisan ba saboda idan nayi magana wannan tsakuwar za ta fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da na fada tsakuwa za ta bada suna cikin haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo sai wasa haka kai tabuwan da Allah kai har yanzu ba za ka gane ba har yanzu ya ce to menene ya ce a jiya da daddare ba kai da matar ka kun ce kaza da kaza da kaza ya ce la ilaha illallah eh abin da ya faru sirru tsakanin sa da iyalinsa alinsa sa ya gaya masa ya ce wallahi abin da ya hakan din ne kan hakan din ne hakan din ne da kwarar da mace gaskiyar ita take taimakawa kanta da kanta shi sa Allah ya madauki zake ce kace musu ja al haqu wa zahaq al batil a wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin Kaaba ga gumaka sun kai 360 da sandansa yana zunguran su dama an yi shi an dora akan tebur in ya ga zuba in yace ja al haqu in ya dungure shi zaka fada kasa yana faduwa kasa yana cewa waza haqal batil innal batila kana zahuka hakan na aka rusu duka wato kenan gumakan da suke cikin wato kenan dakin Kaaba saboda me gaskiya ta zo ta yanzu kuma abinda bayan Allah na suka shekara da shekaru suna ginawa yau daya an zo a rushe shi kuma tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa nukta na fara kira jama'ar sa gaba 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 suke wani bai bincike ce cewa ya lura jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tana karuwa ne in a geometrical form ba arithmetic form ba arithmetic form shi da ce 1 2 3 4 biyar ko geometrical fa 1 2 4 8 16 32 haka abu yake tafiya haka abu yake tafiya wannan kuma har yanzu a yau dinnan musulunci haka yake karuwa duk da wato kenan takunkumin da yake fuskanta wato kenan a cikin duniya sai ka Allah barkin ta ce gace musu ja al haqu wa zahaqal batil gaskiya ta zo ta don haka barna ta riga ta kare wannan shine da ne samu ta na makka duka suka zo suka ta musulunta wa'anda suka yi laifi dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wani da wani da wani asalin wanda suka yi washi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinga fura mutane akan su yake shi da hana mutane su shiga cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi in an same su ko ɗakin Ka'aba suka shiga suka kama rigar ɗakin Ka'aba a sare su amma sauran mutane wanda ya shiga gidan Abu Sufyan a kyale shi wanda ya shiga gidan sa ya kulle a kyale shi wanda ya shiga ɗakin Ka'aba a kyale shi wanda kawai ya fito da takobi zai yake mu shine kadai za a taba so da haka su ma wa'annan mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya wannan ya kamo daya a cikin musulmi kenan ya je gurin wani musulmi daga cikin manyan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam a nema musu alfarma yace ya musulunta to haka ne suka dinga yi haka ne suka dinga yi don haka gaskiya sai ta bayyana musulunci kuma sai samu kofar yaduwa har yau ga sha cikin garin Damba Allah ka shirya da mu don haka ƙarya kenan ta kauce kenan in an ce zahaqal batilu ana nufin power ta riga ta gushe da su suke da mulki masu bautan gunki su suke da power don haka sai abinda suka ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam har barazana ake masa kar ya kare shigowa da ake kaba ce zai sallah kar in kare ganin ka Abu Jahil yana cewa Allah in na sake ganin ka kana sujjada wallahi sai na dauko dutse na buga maka akan ka kar ka kara Allah madaukakin yace a ara'aita allazi yanha abdan idza salla ba ka ganin wanda yake hana bawan Allah in yazo yana sallah ara'aita in kana alal huda to in kuma shi mai sallah da yake kai shari'a fa aw amara bit taqwa ko kuma shi ne yake umuni da tsoron Allah madaukakin sarki shi ma sai a hana shi ara'aita in kadaba to Allah kuma in kana ga in shi wanda yake hani shi ne ya ƙaryata gaskiya fa kuma ya juya baya alami alami anna Allah yara bai san Allah yana kallon sa bane to ya ci gaba din wannan wato kenan tahaddi ne ake masa aka ce ya zo shi la illam yantahi wallahi in bai daina wannan barazanar da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam na nasu an bin nasiya za mu kama shi da makwarfadarsa wannan gashin za mu kama shi nasiyatin kadibatin qafi'a Allah ya ce falaida unadiyahu ya je kira duk wanda zai kirawa a cikin mutanen yan mitin din nasu da suke mitin akan a hana musulunci mu kuma sanadar uzzabaniya a an yi za a yi barazana in kara ganin nasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa kalla la tudhihu karka masa da'a wasjud waqtarib kai sujada wa Allah ka nemi kusanci zuwa ga Allah wa rabbika annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye zo yi sujada abinsa yana cikin sallah yazo ya ga shi aka ga wannan mutumi wallahi je dauko katon dutse dutse katon ya dauko da kyar kuma a tsakiyar nadi na Qurayshawa na farkon kafin mu ajiya kin badar a kashe su suna nan duka wani kenan su Walid bin Magira su abina Utba bin Rabi'a su Shayba bin Rabi'a su As bin Wa'il ko su Abu Lahabi duk suna nan yace wallahi zai yau sai na doka masa ya dauko dutse ya tafo kinkinkinki sai da zo kusa da shi wallahi ga wani katara kuma ya bude baki zai hade shi da dutsen nasa ya kasa jefar da dutsen ya kasa karasawa ya juya a guje yana gudu da dutsen a hannunsa hakan nan yana gudu suna kai da ka daje ka ku kyale ni naga abin da na gani wallahi kai wuce yace ai ga shi ga shiga abin da na gadawa na gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace jibril ne ya zo shi yace kuma wallahi da ya karaso da shi kenan ya tasa ta kare hade shi zai ya tafi kenan babu labarinsu don haka yanzu wannan fawa da take da ita to yanzu Allah madaukakin sarki yace za haka ya riga ya tafi ba su da sauran fawa yanzu a makka babu yanda za a yanzu kafirci har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada shawara ne yake cewa inna shaytana kad ayisa an yu'ba fi jazirul arab shaytan da kansa ya yake kaunar cewa za a ci gaba za a sake bauta masa kuma wato kenan a cikin jazirul arab a ce wai an waye gari gunki ake bautawa a cikin makka da madina da sauran kewaye shaytan da kansa gabansa ya fadi ya yake kaunar kuma ba za a sake yin hakan nan ba saboda haka muna fatan Allah ya sa haka din kare ta faru innal badila kana zahuqan gaskariya dama ta kasance ita wato kenan mai gushewa ce, mai gushewa ce. Ku lura duba razanar da aka yi wa addinin musulunci yanzu a duniya, to akwai alaman cewa kuma kulu ya fara bayyana cewa akwai yiwuwar cewa musulunci zai sake dawowa da karfinsa. Yanzu kuma ya tashi, to global mamaya zai, ta ko ina ne zai mamaye duniya, ta ko ina ne zai mamaye, tunda ai yanzu duk komai akan idan kowa ne, ko babu sauran asiri. Yawwa, saboda duk abin da ke faruwa a nan yanzu a dalilin abin da ya faru a Amerika, har nan nawa suka musulunta, ba ma a Amerikan ba. Saboda kowace waki a alai ta zo haka ne za ta zama tana sanadi. Allah ba da kuke zargi ka nuna mana wannan abu da rayuwarmu. To mu je mallam.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
الله بارك في ذلك. وننزل من القرآن منا سوكر ودنغني دواتو كنا القرآن ما هو شفاء أبن ديكي واتو كنا وركاني ورحمة للمؤمنين دكما جنكي واتو كنا المؤمنين ولا يزيد الظالمين. Amma alqur'anin nan baya karawa azzalime illa khasaran, sai dai wato kenan hasara. Anan Allah madaukakin sarki yace nunazzilu min alqur'an, muna saukarwa ko yunazzilu, wata kira haka to da shi, ko yunazzilu min alqur'an ma huwa shifaa'un, Allah yana saukar da abin da yake waraka a cikin alqur'ani. Min anan ba tabi'idiyya bane. Idan kuma kace zaka dauke ta tabi'idiyya, sai zai ta zama libayanin jinsi, domin a cikin alqur'ani babu abin da ko ayat da ba waraka bace, babu ayat da ko ba rahama bace. Don haka kaga min ba tabi'idiyya bane, amma kada kake ta kace zama libayanin jinsi. Jinsin cuta kaza ma akwai shi maganin sa alqur'ani, jinsin cuta kaza ma akwai shi ayat alqur'ani da su sauransu. Wallahu ta'ala alam. Kenan ma'anar wannan shine Allah madaukakin sarki ce muna saukar da waraka da kuma rahama a cikin alqur'ani. Kenan alqur'anin nan waraka ne, alqur'anin nan kuma rahama ne, amma ga mu'mine. Amma kafirai su kuma hasara yake kara musu. To amma matsalar shine ya za a lokaci daya shi alqur'ani waraka ne kuma hasara ne, kuma the same alqur'anin ba wani ba, kaga wato kina wannan akwai abin mamaki. To amma ko ba abin mamaki bane, ya danganta wato kenan ga shi mai karban da kuma wato kenan abin da yake tattare da shi na zuciyarsa ta niyyar karban alqur'ani, har ya zama masa rahama ko kuma ya zama masa wato kenan hasara. Idan mu gane wannan ba, misali yanzu ba mu je nesa ba a cikin masallacin nan yanzu haka, akwai wanda ka dauko ruwan sanyi ka bashi, in ya sha zai ji dadi a wurin sa. Akwai wanda in ka bashi zai ce kai banda ruwan sanyi, saboda in ya sha ruwan sanyin matsala ce. Shi ruwan ne wani in ya sha ya zama masa mai rahama, wani kuma in ya sha sai ya zama masa matsala, sai ya zama cuta. Don haka yanzu the same alqur'ani din ne, amma wani a daidai lokacin da yake karanta shi rahama ne, saboda yana karbansa a cikin zuciyarsa. Saboda haka tafa'ul din da zai yi ya sha bamban da wanda kuma shi bai yadda da alqur'anin ba, ko kuma yana da shakka a cikin alqur'ani. Don haka shi alqur'ani zai zama masa wato kenan cuta kenan. Mun gane wannan, zai zama masa wato kenan abin nan. Ko kuma dauki misali, yanzu mu ce akwai abin da ake kira at-tasha'um da kuma ake kira NPL, ka samu wata kyau kofi ka zo ka zuba ruwa rabi, mutane in sun zo su kowa in ya zo ya duba, akwai wanda in ya zo ya duba zai ce kai ruwan ma dai babu ma komai a cikin ɗan ruwan bai fi rabi ba. Saboda haka rabi ma duba ba abin nan bane. Akwai wanda in ya duba zai ce akwai ruwa a ciki wannan har ya kai rabi. The same abu ne, kofi ɗaya ne, mun fahimta, ruwan ciki rabi ne. Wani in ya zo zai kalli iyaka inda babu ne yana rena ruwan cikin, ya kai rabi ma duba a zuba ba cika shi ba, sai abin da yake kalla kuma gaskiya faɗa haka ne. Shi kuma wannan zai ce akwai a ciki ba har ya kai rabi ba. Shi kuma me, the same ruwan ne kuma shi ma abin da ya faɗa gaskiya ne, amma tafa'ul da yake cikin zuciyarsu ya sha bamban. Wannan shu'umanci ne domin rena waye ko wanda aka ba shi 20,000 ya ce kai wallahi tallahi har 20,000 aka ba ni, wanda ya ce kai 20,000 kuma me zan yi da 20,000 ya rena, the same abu ne. Saboda haka yanzu abinda Allah madaukakin sarki yake kawowa na shiriya, wani zai tsaya ya karbe shi da zuciya mai kyau sai ya zama kuma ya fa'idantar da shi, wani kuma zai karbe shi da wata zuciya wadda take wato kenan ba mai kyau ba. Saboda haka ba zai zama ya samu wannan fa'idan wato kenan da ake so abin nan ba. Kuma Qur'ani ya riga ya bayani irin wannan da misalin da Allah madaukakin sarki yake cewa idza ma unzila suratu ko wa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana, sai ce me fa'amman lazina amanu fa zadatuhum imana. In an saukar da sura ta Alkurani cikin su zai ce akwai wanda zai zo ya ce wannan sura waye ma ta kara masa imani a cikin ku, to yanzu ma abinda aka karanta me ma me ma aka karanta me ma muka san an yi eh, amma masu imani Allah ya ce fa zadatuhum imana, za ta kara musu imani akan imanin su ko sai me wahum yastabshiruna, suna jin dadi an saukar da sabuwar aya sun daɗa samun ƙarin ilimi ko ɗayan fa wa amma alladhina fi qulubihim maradun ko wa amma alladhina fi qulubihim rijsun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim, wanda kuma dama can zuciyarsu akwai datti, the same ayat da wa'ancan ta ƙara musu imani su kuma zadatuhum rijsan ila rijsi, sai ta ƙara musu datti wato kenan akan dattinsu. Don haka yanzu kenan zuciyar da take karban alqur'ani tafa'ul din da yake tattare da ita shine yake nuna cewa wannan ya karbe ta da zuciya mai kyau, wannan kuma bai karbe ta da zuciya mai kyau ba. Don haka wannan za ta amfane shi tun a duniya, zai samu biyan bukata, zai samu kwanciyar hankali, zai samu duk abin da yake buƙata, amma wallahi wannan tun a duniya matsala ne wato kenan abin da zai zo masa. Dake misali wata ayar da Allah yake cewa wa minhum man yasmi ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madha qala anifa, wa an saukar da wahayi an zo an karanta an yi kome da kome an fita kuma ya ce da Allah ne da zama mai aka saukar ne ma me aka ce ne ma du ya zauna a gurin wa'azin an yi an tarya kai shi bai sauka bai fahimci kome ba, ba abin da ya faɗa ba abin da ya faɗa madha qala anifan ko sai Allah ya ce me, to waɗannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya ɗuriya a cikin zuciyarsu ya yi minke ganinsu sai zama ba za su fahimci gaskiya ba ko sai ce me wasama absarahum ko ulaka alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sama absarahum aya to ayar mana ayin da sosai mu dauko daga farko wa minhum man yastami ilayk hatta idza kharaju min indaka qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ulaka alladina taba Allahu ala qulubihim wattabu ahwa'ahum, to sai tace kuma wal ladina hadu zadahum hudan wa atahum taqwahum, kun ga su biyu kenan ko wannan shi bai ma fahimci abin da ake ba kwata kwata, saboda ai bai ma zo da zuciyar ya saurara ba, don haka sai ta kara masa datti a cikin dattinsa. Amma su kuma wanda suka karbi shiriya, the same ayat Allah ce zadatuhum imanan wa atahum taqwahum, Allah madaukakin sarki sai sa ayat ta ba su wato kenan ƙarin imani, Allah madaukakin sarki sai ya ba su wato kenan taqwa, saboda me zuciyarsu ta karbi abin zuciyarsu ta karbi abin, don haka sai suka fa'idantu. Wannan kuma zuciyarsu ba ta karbi abin ba, don haka su ma ba za su abin sun fa'idantu shi ba, ba za su fa'idantu shi ba. Sannan akwai inda Allah yake cewa walau ja'alna qur'anan arabiyyan ko laqalu arabiyyan eh a'jabiyyan wa arabiyyan, sai ce qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa, sai ce kuma du eh wal ladzina fi qulubihim wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqarun wa huwa alaihim ama, kaga wannan Allah madaukakin sai ke ce da mun san kada shi alqur'anin ma wato kenan walau ja'alnahu ajamiyan ne ko me qur'anan ajamiyan yanzu an saukar da qur'ani da larabci sun ki imani da an saukar da alqur'anin da ajami ma za su a yaso su yadda ba yaso suna ba ba za su kuma su da alqur'ani ajami ko ba haka ba to yanzu ga alqur'anin an saukar da ajami ai an saukar da arabi amma kuma sun ki su karba amma wanda suka karba a cikin su Allah madaukakin sarki ya sa ayar ta zama su alkhairi amma wa'ance kuma sai ayar ta zama su wata kenan matsala saboda ka zuciyar da take karban alqur'ani dan haka Allah madaukakin yake ce wannan zulmin alqur'ani ma huwa shifa'u lil mu'minina ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minina muna saukar da a cikin alqur'ani abin da yake rahama da kuma wato kenan waraka da rahama wato kenan ga mu'mini amma kafirai su da sai dai wato kenan su kara samun hasara akan wato kenan hasarar su in muna son mu fahimci wannan abin a zahiri har yanzu tan hunci shi a rayuwar sayyidina Umar Allah madaukakin sarki da shi sayyidina Umar a lokacin da zuciyarsa ba ta son alqur'ani don haka babu abin da ya tsana kamar alqur'ani da kuma ba son alqur'ani don haka babu abin da zai saurara amma a lokacin da zuciyarsa ta tausasa saboda matsalar da ya ga ta faru tsakaninsa da kanwarsa Fatima ko matar Fatima matar Sa'id bin Zaid ko ya taso zai je kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na zaka je Umar ya ce wallahi zan je kashe Muhammad yau ko tawari ko tawarai sai ya ce masa a kana da hankali ko ya ce eh ina da hankali mana sai ya ce a baka da hankali me yasa ka faɗi haka ya ce al-aqilu man bada'a bi nafsihi mai hankali shi ne wanda ya fara da kansa tukun kafin ya shiga cikin shirgin wani ya ce mai kake nufi ya ce laqad alimta anna uktaka fatima wa zawjuha sa'id bin zaid kilahuma qad aslama ai ka san kanwarka fatima da mijinta sa'id bin zaid ai duk sun musulunta su sosai fabda bihima ka je ta kansu man kafara ce haka ne eh sai ya koma gidan ya je sami su kuma suna karanta alqur'ani an saka da taha ma zanna alayka alqur'ani tashka ya je da karfi zai kwata yar uwarsa ta hana zai taushe mijinta ta tafi ya zo mankade ta to sai to sai sai kama shi sai ce to bani abin na kun karanta yanzu zuciyarsa ta sauka da aka karanta masa taha ma anzalna alayka alqur'ani tashra kafin akai wa'ansu ayoyi mai riwaya yake cewa shi mijin na yar uwar ta sai ta ce wallahi mun gane musulunci a zuciyarsa kafin ma ya faɗa bakin sa saboda karshen ta kawai jikinsa yana rawa sai to in za a shiga musulunci ne yake yanzu zuciya ta canja ko sai ya kalli alqur'ani da neman gaskiya don haka sai gaskiyar sai ta shiga wato kenan zuciyarsa amma da matsala a cikin zuciyar fa ba zai karba ba a to yanzu ba ka gani ne ko a cikin zamanin nan yanzu za a shiga program na television ka zo ka duba in television ɗinka yana da kyau ba shi da kyau za ka ga abin yana ta shakin wasu gidan suna kallon abusu mai kyau ba haka bane idan wayar ka ta ci mic ne yake ta mouse me kowa ana bugawa ana jin in ka buga kowa ana jin abin sa kai in ka buga ba za a ji ka ba ai problem din daga gurin ka ne ko amma ba daga can bane to hakan nan yanda wato kenan lamarin yake don haka Allah madaukakin sarki ke cewa nazzala min alqur'ani ma huwa shifa'un akwai waraka a cikin alqur'ani akwai kuma rahama menene waraka to kenan waraka shine wato kenan idan akwai cuta abinda zai cire cutar abin ya dawo normal ba shine waraka ba rahama kuma shine wato kenan abinda zai maganin kar a sake komawa bayan an warke to haka duka guda biyu a cikin alƙur'ani akwai sacin alƙur'ani akwai sacin alƙur'ani alƙur'ani yana bada waraka sannan yana bada maganin kar a sake komawa wannan cutar ka ta sake wato kenan dawowa shine wato kenan rahama to yanzu warakan da Qur'ani yake barwa iyaka warakan ta gangan jiki ne ko kuma wato kenan waraka ta zuci waraka ta zuci wasu suka ce to ya za a ce duka wasu suka ce a dukan ne saboda haka duka biyu idan misali mutum akwai hasada a cikin zuciyarsa yadda mu ci alqur'ani za ta tafi ko akwai mugunta ko kyashi ko riya ko wani abu inda ya danzanci bin alqur'ani yana bin ma'anansa yana kokarin ayyuka da shi duk cututtuka na zuciya ko raki ko tsoro duka za su fice a cikin zuciyarsa hasada za ta fice yawan damuwa zai fice don haka da ya kaga wato kina matsaloli da yawa wato kina sun daga masa hankali saboda duk abin da ya taba sun yi ta ƙwayan alqur'ani sai samu kwanciyar hankali don haka kina qur'ani waraka ne na cututtukan zukata sannan kuma qur'ani waraka ne na cututtukan jiki ya zama mu gane wannan da kuma kissa Abu Sa'id al-Khudri da sauran wasu tawaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su wani guri suka je su suka dawo to suka je suka dawo akan hanya dare musu suka je wani kauye suka roki mutanen nan su ba su abinci suka ce bara mu ba ku ba to kuma mu gurin kwana suka ce bara mu ba ku ba suka tafi wani guri suka kafa tantin su da Allah ya tashi jarraba sarkin garin sai kuna mata ran kwada masa kuma ta daga masa hankali yana shure shure yana ihu zai mutu akai akai aka rasar ce to mu je gurin wancan mutanen suka je hal minkum raqin akwai mai riqiya a cikin ku Abu Sa'id al-Khudri yace gani to da Allah ka zo ka mana ga abin da ya faru saki wuce da shari'a ai mun zo mun nemi abinci a gurin ku taimaka mana ko na sayarwa ne ko hana ko eh haka ne mun nemi gurin kwana ko zaron kofar gida ne ku ba mu ba eh haka ne to ba za mu ku riqiya a kyauta ba eh to ku fada nawa za a ba akai shari'a za a bada awaki za a bada gurin kwanciya kuma za a ba su abincin da za su ci so karbi wannan ya zo yana karanta fatiha bai karanta sama da sau shidda ba yana shafa gurin shi kenan sai ji kamar an zare masa kaya slack da kuma ifu yake yi babban mutum da shi saboda haka sai ga shi ya warke me ya karanta musa fatiha dan haka fatiha ta zama wato kenan waraka wato kenan a gare shi da ba kowace irin cuta za a iya karanta alqur'ani a kanta Allah madaukakin sarki ya bada waraka kamar da cewa na zulumin alqur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'min sai tambaya ta biyu so shin ayan alqur'ani yanzu mun yadda waraka ce za a iya karanta ta arni kirista ya zo da matsalar sa za a iya karanta masa malamai suka ce za a iya me yasa za a iya karanta masa saboda ai na farko da ya zo ya yadda ku kuna da magani don haka zai yi tasiri a gare shi saboda ya darsa da cewa ku kuna da magani a gurin ku ya zo a bashi maganin sannan waɗannan mutanen da Abu Sa'id al-Khudri ya riƙe a shugaban sunna da musulmai ne ba za su kori sahaban annabi ba ba musulmai ba ne da musulmai ne ba za su kori manya-manyan sahaban annabi su hana su abinci su hana su gurin kwanciya ba amma kuma sun musu kuma Allah madaukakin sarki ya sa wato kenan abin ya yi tafiri to sai na gaba shin magani da za a yi alqur'ani yana daga cikin wato kenan mu'amala ne ko kuma yana daga cikin wato kenan ibada ne idan mu'amala ne sai mu sa shi a babin tawfiq idan kuma wato kenan ibada ne sai mu sa shi a babin tawqif saraka ce al ibadat kullaha tawqifiyya wal mu'amalat kullaha tawfiqiyya saraka idan ibada ne kenan sai inda muka samu nassi akan wani cewa aya ta yi magani kaza sannan ne anan ne zamu wanda kuma kun ga shi Abu Sa'id al-Khudri bai samu wannan ba illa iyaka kawai wato kenan Allah ne masa tawfiki ya dauki wannan yayi amfani da shi don haka galibi abin da suka tafi a kansa shine cewa wato kenan harkar magani mu'amala ce idan Allah madaukakin sarki ya sa ka dauki kowace aya daga cikin alqur'ani ka karanta Allah ya bada waraka shikenan don haka wani malami da ya rubuta almanhajin qur'ani fi ilaji sihri wal massi shaytani sai zama idan an kawo masa mara lafiya ko mace ko namiji ina so ya gane abin aljani ne ko ba aljani ba ne sai ce ka kalle shi sai karanta a cikin zuciyarsa qul huwallahu yana karanta ana karanta ana karanta ana karantawa yana kalle kwayar idonka akwai abin da zai gani idan aljini ne ta haka sai fara maganin aljini idan bai ga wannan abun ba to ba aljani bane sai ne mai wato kenan wani magani da zai asihi aljani ne sihiri da aljani ake sihiri saboda haka sai ne mai wato magani don wani lokaci zai zama cuta ce don haka maganin ta daban wani lokaci zai zama aljani ne shi ma maganin sa ake kenan daban ba za ka dauki maganin wannan ka sa a wannan ba don haka sai malamai suka yi ci a kansa sai wannan bid'a yake bid'a ne yace a harka ce ta magani magani kuma mu'amala ce don haka tawqif ne idan na jarraba na ga yayi ayin alqur'ani na karanta shikenan idan kuma na jarraba na ga bai sai sake canja wata aya ko kuma sake canja wani wato kenan tsari wallahi ta'ala a'ala to saboda haka Allah madaukaki zai yake cewa ni nazzali min alqur'ani ma huwa shifa'un muna saukar da abin da yake wato kenan waraka da kuma rahama wato kenan ga mu'minai wallahi yazidu zalimina amma azzalime baya kara musu komai sai dai wato kenan hasara to mu ji Allah rahmat
وَإِذَا أَنْأَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا
الله مدوكاكي zalike cewa idza an amna alal insan idan muka yi wa dan adam ni'ima muka bashi ni'ima ko a'rada sai kauda kai ya kauda kai kaman bai san Allah madaukaki zalike ya masa ni'ima ba wani abi janibihi ya juya gefensa ya nesa da Allah madaukakin sarki akan wannan mun bai ji wannan a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana ba mu surar dan adam ne daga ɗabi'ansa saboda duk inda kaje Qur'ani ya ambaci insan to ana nufin wato kenan ainihin ɗabi'a ta dan adam a matsayin sa na mutum ba musulmi ba ba arni ba a matsayin sa na dan adam to zaka san cewa ɗabi'ar ba mai kyau bace saboda alqur'ani shine wato kenan yake shiryar da dan adam yake shiryar da dan adam ya daidaitar da shi kan hanya ya cire masa wannan ya cire masa wannan ya cire masa ya cusa masa wannan cusa sai kaga ya tashi wato kenan mutum girin amma ka bar shi plain insan to gaskiya akwai matsala Allah madaukaki zai ce idza an amna alal insan a'rada in muka ma dan adam wato kenan ni'ima sai ya kauda kai saboda me yanzu ya ga ya wadata ko misali a nan shine yasa ce danka na cikin ka da ka haifa a ce wato kenan kullun duk wata ka ce masa zai karbi 200,000 la Allah yana dan nesa da kai ne la Allah ba za ka ganshi ba sai watan wata sai ya zo shi dan ya karbi 200,000 wata ya zo shi dan ya karbi 200,000 ya ci gaba da harkar sa saboda tarbiyyar da ka bashi kenan kuma ka wadatar da shi amma da a ce ka tsara tsarin da cewa kullun ya zo ya karba ne ko to da kullun zaka na ganin sa ko ka raba masa ita iyaka wadan kwanakin yau ka zo karbi kaza gobe ka zo kara kullun zai zo shi zaka rika kallon sa amma da ka tara masa ni'imar gaba ɗaya ka bashi sai bayan wata ku saki gari sai watan ka gaishe yanzu menene ka wadatar da shi dan haka sai ya kauda kai ga barinka amma da yana da tunani tunda kai kake masa wannan ka bashi kace sai wata ya dawo da ya kamata a ce kullun ya zo shi gurin ka a matsayin sa na uba ya ganka ya gaishe ka amma yanzu tunda ka tura masa shike da sai tafiya bunsa to haka nan Allah madaukakin sarki idan ya ba dan adam wadata ya ga komai da komai a take hadin sa sai zan bashi ba Allah sai kama harkar gaban sa amma da a ce babu kullun sai ya roka kullun za ga sajjada ya ce ya Allah ka bamu kaza 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 sai Allah ya bashi na ran nan goma Allah eh so haka dan adam wato kenan yake da irin tarbiyyar da sa amma da dan adam yana da hankali a lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi wadata ya kamata a ce kullun yana tare da Allah madaukakin sarki kullun yana tare da Allah da ya masa wato kenan wannan ni'ima yasa Allah yake cewa ara'a menene innal insana la yataqa ara'ahu istaghna lalle dan adam la ya daga wallahi yana yin dagawa yana nuna isa da kafafa saboda me ar-ra'us tagna saboda yaga kansa ya wadatu yanzu yana da kudin sa da zai sai abincin sa yana da kazan sa yana da kazan sa yana da akwai bukatar shi ya ji masallaci akwai bukatar sa ya kaza ba zai damu da harkar ubangiji ba amma ya manta cewa yana iya yiwuwa wata rana abin ya kare ko kwata kwata saboda me da Allah ya ce ar-ra'us tagna sai ya ce me illa ina rabbaka ruju'a ba dole zaka koma zuwa ga ubangijinka one day ko day in day out wallahi ta sai ka dawo inna ila rabbika ar-ruju'a dole sai ka dawo zuwa ga ubangijinka ko a nan duniya ko a lahira a duniya yana iya abin ya kare sai ga kuma yana cewa Allah madaukakin sarki kaza 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 wannan Allah bai zama ladanin angurku to haka ne dabi'ar dan adam take kenan yanzu Allah madaukakin sarki ya gaya mana halin mu a matsayin mu na ƴaƴan adam dan me kamar yadda likita zai zo ya ce maka abu kaza da kaza da kaza suna kawo matsala kaza don ka kiyaye to yanzu dan adam in an bashi dukiya an bashi lafiya an bashi kaza yana butulcewa to kai ka kiyaye in kaga Allah ya baka dukiya maza maza dawo gurin Allah madaukakin sarki ko in Allah ya baka lafiya dawo gurin Allah in Allah ya baka mulki kar ka rabu da Allah mu bai ci wannan to kaman wannan aya abinda take karantar da mu kenan don halin dan adam aka gaya mana amma musulmi sai yara sai aiki da wato kenan karanta ba irin ta addinin musulunci wa idza zaqana al-insana kuma na idza amna ala al-insani arada wa na'a bi janibi wa idza massahu sharr ko idan matsala ta same shi kuma fa kana ya'usan sai zama shi ne yawan yake kauna ne ya zama mai yawan yake kauna da kullun yana tare da Allah madaukakin sarki dan babu zai yake kauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullu lahu khair mu'mini akwai ban mamaki a cikin labarinsa lamarinsa ko ina ta fadi shadi shi kaman karago ne ina sabatu darra sabara fa kana khairan lahu kuna sabatu sarra shakara fa kana khairan lahu wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min wadaka idan matsala ta samu sai ya hakuri ya koma zuwa ga ubangijinsa in wadata ta samu sai ya shukura ya koma zuwa ga ubangijinsa shi haka mu'mini yake shi haka mu'mini yake ba zai zama wato kenan ya yanke kauna ba ba zai zama ya yanke kauna kwata-kwata da wato kenan ga burin ubangiji ba amma da yawan mutane shi ke da sai su yanke kauna kawai idan wani ma halin dan adam ne ya shiga halin kakanin kayi shi ke sai ya yanke kauna sai kama yan abin da ya gada ma kawai akwai da yake tashi ya san kawai kuma su ma wuta ne kaga ya yanke kauna to ba a san wato kenan dan adam ya zama wato kenan ya yanke kauna wannan kuma kamar ana kwatanta mana ne ana gaya mana ne ana suranta mana ne ana fitar mana da fifili dan kar wai matsala ta sami yake kauna ga ruwan ubangiji kullum muna tare da Allah madaukakin sarki to alhamdulillah an ce lokaci ya zama dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa Allah ba mu ikon aiki da shi wannan muka kuskure Allah ya gane da mu kusura Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa to zama dakata anan